بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا إنا ماتا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا تبتغى الله تعالى ديساك هذا مو أولا لانا ترى قوات رمضان شكرا تدبو ليلة دريه لولا 40 هجرة النبي الرحمة لك مكة زوى مدينة والليلة تدى ومشا هدو قوات مدير شكرا تدبو ليو لقوم الشاترة أن يسافهم توراوا. إن ذاكو إتنا ومنا مقنا أكن أبنى أكر ويتو منا نهديثا النبي صلى الله عليه وسلم لبنغن صحابي لكما ما تنشي النبي إنديشا في كيشي لأكي أجنى النبي صلى الله عليه وسلم لإرني أدى النبي يواغن شيء مطلع yau da yadda Allah ta'ala za mu dora wato akan zance na gaba shine maganar Nana Aisha akan kishin da take ci. Jiya da mun na gaya muku ta faɗa, ta ce duk matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wanda ya kai ni kishi. Akan samu mata suka zo wajen Annabi alaihi salatu wassalam su ce sun bayar da kansu da kansu. Sun bayar da kansu da kansu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure su. Tace kuntu agharu ala allati wa habna anfusahunna li rasulillahi صلى الله عليه وسلم وأقول وتهب المرأة نفسها. فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. Tace ni kishi na ya kai ga hatta matan da suke zuwa su ce sun ba da kansu ga Annabin Rahama sallallahu alaihi wasallam. Sai ce yanzu mace ta zo ta ce wai ta ba da kanta ga namiji, dama haka zai faru? Kawai sai Allah ya saukar da wannan ayar da za mu karanta ta. Ana abin da yake so ku gane zancen daraja da matsayi irin na Annabi Rahama alayhi salatu wassalam ya kai ga mace kurin sai ta zo ta ce ta ba shi kanta da kanta ya aure ta. Dama ya halatta mace ta ce ta ba da kanta ga Annabi, wata rana wata mata Annabi yana zaune da sahabbai kawai ta zo sai ta tashi ta miƙe ta ce ya Rasulullah wahabtu laka nafsi, ya manzon Allah na baka kaina da kaina, shine wahabtu laka nafsi. Fa sa'ada nazara ilaiha wa sawwaba, Annabi ya daga kai ya kalle ta sama da ƙasa sai ya shiru bai ce komai ba. Sai wani sahabi ya ce ya Rasulullah إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. يا من ذا الله إذن هربا كده بقاتا إن باك ده بقاتا كأولى مجيجا ناقك هاي شروكي بكتش كومي با ما لما يسكى شيء أبين ديسا النبي بيتش كومي با باي ده بقاتا تني ليكينا كما يأتي إيما قناني سودا جمعة تدى النبي يبود أبكي يشي بايا سنتا أي برا سامي أولاً تبا دون من وزي شتا كوي دي إرغو تشيما يشي كو كذاني كو كذاني سو أشي حكمت دتسا النبي صلى الله عليه وسلم يشرو حكمت شي ببا hikima ce irin ta annabawa da haka wannan sahabi sai annabi yace da shi to kaje ka kawo sadaki kaje ka kawo sadaki bawan Allah goga ashe talaka ne miskini auren yake so kawai sadaki ma bai shi yace ayya rasulullahi ni a duniya in ban da mari gadda take jiki na ban mallaki komai ba ma gaba ɗaya riga ɗaya ce ma shi annabi yace ka je ka nemo saraki ko da zobe ne na bakin karfi ka bata da karshe din aka aura masa ita da qur'ani aka aura masa ita wannan aka ce an bashi ita idan ya je gida ya koya mata karatun qur'ani shine saraki to ana samun mata suna zuwa su ce sun ba da kansu ga Allah shine ita kuma nana Aisha abin yana damunta a gida na'am kamar yadda ke yau idan kika je mai gidanki wata tana neman sawayi ta zama budurwar sa sai kiji kina jin haushin ta kin tsane ta ko kin je mai gidanki ya je yana neman wata ko wata tana yawan bugo mai gidanki waya suna yawan gaisawa sai ki sai ki rinka cewa wai meye ne wancan nan take yawan bugo maka waya ne wai kishi ne yake sukanki ba za ki iya jurewa ba ba za ki iya hakura ba so ala ayi hal nana Aisha sai ta nuna ita kan bata ji dadi ba daman mace ma ta zo ta ba da kanta to shine Allah ya saukar da wannan aya turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha in kaga dama ka nisantar da wanda ka so a cikin mata wata ka matso da ita kusa shine ma'anar turji man tasha'u an ciro kalmar turji ne daga al-irja'u al-irja'u a larabci tana nufin wato at-ta'khir da kuma at-tanfiya nesanta abu da jinkirtar da abu in ga dama ka nesanta mace daga gare ka ko kuma ka matso da ita kusa da kai wa tu'wi kalmar tu'wi daga iwa'un al-iwa'u a larabci ana nufin addam wa taqrib ka matso da abu kusa da kai shine wanda can ma Allah yake barkin suratu yusuf walamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi akhahu damma ilayhi akhahu يعني ضمه وقربه إليه وأن من هنا وسكت تكيم ما تنسى صلى الله عليه وآله وسلم ودد سيك كسن شيك أرك أشم كلا وسا أكين في إمام القرطبي التفسير سيكي متعني ما لم يسمي ساباني دنغني دم أنا روانا آية تشكين سورة الأحزاب ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك يشي واصف ما قيل فيها التوسئه على النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القسم ما في ان جنكم مغنغنن ده malamai suka fada shine aya tana magana ne akan an saukaka an yalwata wa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga dama ba sai yayi rabon kwana ba ف فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته. رابن كوانا با دوله بني ga annabi manzala ne da mata tara a lokaci guda ya aure mata 11 ya aure mata 13 a wasan riwaya amma Allah ya bashi dama ba sai ya yi rabon kwana ba mijinki dole ne ya yi rabon kwana yau yana can gobe yana can wannan doka ce ta Allah a dole dole amma manzo Allah ya ga dama turji man ta sha'u min hunna wa tu'i ilayka man ta sha zai iya ainihin wato jinkirtar da wanda ya ga dama ya nisa da ita kamar ma misali ya kaurace mata wata guda wata biyu baya tare da ita ba sai ya dan dakin ta ba bai yi laifi ba wata uri ile kamar ta sha kuma annabi zai iya matso da wata ya zauna da ita ma sai ya tare a dakin ta wata biyu wata uku ba tare da ya je dakin sauran matan ba babu laifi a kansa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce da rabon kwana dole ne akan annabi da thumma nusikha alwujub amma daga baya sai aka soke wajibcin bi hadhihi alaya da wannan aya da dole ne rabon kwana amma wannan saukan wannan aya sai ta nuna ba wajibi ba wasu malamai suka ce a wannan aya fa ma tana magana ne akan saki Allah ce waye da shi tutalliqu man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana da ra'ayin ka saki wacce kaga dama a cikin matanka kuma kana da daman ka riki wacce kaga dama a cikin matanka an baka dama ko ka sake ta ko ka riki wasu malaman suka ce a'a wannan ayar kamar yadda muka fassara a farko tana magana ne akan alwahibatu wato anfusihinna lahu sallallahu alaihi wasallam matan da suke bayar da kansu ga annabi ake nufi in ka ga dama ka zabi wannan ka sa ta a gidanka in ka dama kuma ka nisanta ta kace baka so shine turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u amma malamai suna faɗa cewa wannan aya ta yi bayani ne akan lalle annabi yana da gata a wajen Allah ta yadda shi kan ba a kafa masa doka wato dangane da rabon kwana ga iyalinsa ba an yi bayani ne akan ma ahallahu Allahu lahu min an-nisa abinda Allah ya halatta masa dangane da matansa ya yaya kamata ya yi su to yanzu anan in kun ji sababin saukan wannan aya kinan nan Aisha ta ce yanzu mace za ta zo ta bada kanta sai Allah ya saukar da wannan aya har ma ya bashi dama ya karbi wata kuma ya kaurace mata kuma ni ta gaita mimman azalt fala jina alayk kai sai Aisha ta ce kai ni kam daga yau ba zan sake yin jayayya da kai akan wannan lamari ba dan ni ina ganin ubangijin ka duk abin da aka yi da kai goyon bayan ka yake ma'ana Allah kullum goyon bayan ka yake ana Aisha take ga annabi ai ko lalle Allah yana goyon bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam so wannan gabar farko kenan Imam Qurtubi yake cewa wa ala kulli ma'ana fal ayatu ma'anaha tawsi'atu ala rasulillah kuma dai wace ma'ana aka faɗa cikin ma'anonin da muka faɗa gaba daya an dai yalwata wa annabi ne an kuma halatta masa dangane da matansa in ya ga dama yayi kaza in ya ga dama yayi kaza halacci ne ake nuna annabi amma abu mamaki ya ku iyaye na mata tare da wannan girmamawa da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam rabon kwana yake yanzu zai yi ta muku bayani cewa ba dole ba ne ya raba kwana ku amma saboda tausayi saboda jin ƙai irin na annabi alaihi salatu wassalam ta kai ga wallahi raba kwana yake yi raba musu kwana yake yi amma banda wata matarsa dattijuwa mai suna na da sauda ita wannan na da sauda shekaru ta yi da yawa da aka dace shekaru da yawa sai ta ce ta kyautar da kasan kwananta rabon kwananta ta kyautar da shi ta bawa Nana Aisha. Annabi ya ga ta yi shekaru da yawa ta tsufa sai ya ce ko in sauƙaƙe miki ne in sauƙaƙe miki akan al'amarin auren nan. Ta ce haba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai ni burina in na mutu a sa ni a cikin lissafin sunan matanka, lalle ni yanzu na tsufa ba ni da buƙatar rabon kwana, na ɗauki kwana na girki na ba wa Aisha. Shi yasa a riwaya aka ce tab ai ba matar da Nana Aisha take shiri da ita a gidan nan irin sauda. Kenan Nana Aisha rabon kwana biyu take ci, ga kwananta ga kwanan Nana sauda. Dattijuwar mata ta haƙura da kishin ta bayar da kwananta, yanzu kamar ke ce fa wataƙila ba lafiya, wataƙila akwai larura, kina zaune da abokanan zamanki kuma kin lura takurawa mijinki kike yi kisa ya rinka zuwa yana kwana a ɗakinki, sai ki ce bari ki ɗauki kwananki na girkinki ki ba wa kishiyarki wance, sai ki duba wa kuka fi ɗan ɗasawa, sai ki ce wance ki karɓi girki na ki ta yi har zuwa lokacin da zan samu lafiya, in na samu lafiya mai gidan sai dawo. Za ki iya yi? Kina da tsoron Allah da za ki iya haka? Kina da fahimtar addini da za ki iya haka? A'a, wata cewa za ta yi koma mai sai dai a zo mu haɗu. Ba ta da lafiya fa, tana da larura fa, amma dole mai gidan nan sai ya raba kwana da ita. Wata kuma mai wayo sai ta ba da dafa tuwon wa wata ta ce ki dafa masa, kwanan kuma ta ce mijin ya zo. Wannan kuma ai wannan kuma ai bai yi ba ai. So wannan sai mu koya a gidan Annabi an yi kyautar kwana namiji. Ke ma sai ki zamanto kin dan gwada jarrabawa, ko da ku a irin haihuwa ne yanzu kin kusa haihuwa, ki gwada imaninki sai ki miƙa wa kishiyarki kwananki, ki ce mai gida a je a tare a can Allah kiyaye hanya. Imam Bukhari ya rawaito wannan daga Nana Aisha, take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yasta'zinu fi yawm al-mar'ati minna ba'da an nazalat hadhihi al-aya turji man tasha'u minhunna. Bayan Allah ya saukar da wannan aya ya ba manzon Allah zaɓi, ga dama ya zauna, in ya ga dama ya tafi, in ya ga dama ya rabon kwanan, in ya ga dama kar yayi. Amma Nana Aisha take cewa wallahi Annabi neman izini yake yi, idan zai je ɗakin wata sai ya nemi izini don ya nuna mana adalci. Amma yau mazan yau ba haka suke ba, sai wanda Allah ya zaɓa masu tsoron Allah su ne suke kiyayewa mutuncin matansu wajen raba musu kwana a daidai. A yau akwai mazajen da subhanallah wato idan ta murɗa masa shi ma turji ɗin yake, sai ka ce shi aka saukarwa da ayan turji man ta shawo min hunna wato ilai ka man ta shawo yake, wallahi sai tare a ɗakin wata amarya ko ta tsakiya ko uwar gida wanda ya ga dama ya zamansa, kuma ba wacce ta isa sai mai magana. Ni na san matar da mijinta yake ta ya gaya mata, kun san me laifinta? Saboda uwar ‘ya’ya ne ta tara masa ‘ya’ya, ya ce kin ga wance in kina son zama a gidan nan to rabon kwana ni ba dole ba ne a kanki, ko kin yi girki zan zaɓi ɗakin da na ga dama je in kwana. Wallahi nake gaya muku matan nan ta shiga baƙin ciki da ɓacin rai da damuwa, ta ce wallahi malam sai yanzu na yi girki ina ganin mutumin nan sai ya wanka sai ya taɓa ɗakin amaryanmu ya je kwana a can. Ta ce in ya mutunta ni wani lokacin sai ya shigo ɗakina da daddare, in ya gama cinye ɗan abincin da na masa shi kenan sai wanke hannunsa tace sadaf sadaf ina ganin sa haka zai lallaba ya ja babbar rigar sa sai ya tafi dakin wata cikin matan sa yaje ya kwana a can ni rabona da shi na manta lokacin nayi magana tace ya ce min in zan zauna in na yadda a haka in zauna in ban yadda ba in tafiya ta mana ya zan yi ban sani ko kun gane labarin ko kun gane karatun miji ya ce wa matansa in kina so ki zauna amma ba dole in kwana a ɗakin ki ba ana yi fa a aikace wasu matan masu haƙuri ƴaƴan haƙuri ƴaƴan tarbiyya Allah musu albarka wallahi sai su shekaru ta ce malam kunya nake ji na gaya wa iyayena wannan abu ta ce duk ƴaƴana a gidan su ne manyan ƴaƴa in ta kuka a ɗaki kamar in je in gaya musu ina jin kunya ubansu baya kwana a ɗaki na yana nan kuma yana zaune a haka to wannan zalunci ne ƙwarai kuma rayuwa ce wata ran ka zo ka kwanta tsufa ya kama ka ko ciwo ya kama ka sai dai matan su zo su juya ka wallahi ba ma matsalar waya ka je kwana a ɗakin wata bane kai kanka ma ƙaurace maka za su yi dan akwai ciwon da zai samu namiji ma sai dai gaisuwa tsakaninki da shi kullum ya jiki kana lafiya to mukan lafiya ta yi gaba zalunci wasu mazaje in sun samu wuri azzalumai algungumai marasa kirki macuta mutum ya ta yanka tsiya kamar baya tunanin shi zai haifi ƴa mace yanzu mutum idan ya haifi ƴa mace ta je a gidan mijinta aka yi mata wannan ai ba zai ji daɗi ba so maza ya kamata ku ji tsoron Allah wajen yin adalci akan rabon kwana idan har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kam ɗan gata ne ma Allah shi in ya ga dama ya yi kokari amma ya matsanta wa kansa yana yi ya kamata wani ya zo ya tara mata baya musu adalci to in ka san ba za ka yi masa adalci ba me yasa ka tara su ka kula da mace guda ɗaya amma ka auro wacce duk ka zo ka haɗa su kuma kana zaluntar su wasu suna da raunin ya isa yanzu wani yana ɗakin matarsa in ɗaya ta kira shi wallahi haka zai haɗa rigar sai ya tashi ya fita haka za ki gan shi kamar wanda ya samu taɓuwar hankali ai wancan ce ta kira ni sai kama hanya ya fita wannan matar take cewa wannan mijin nata take ta ce daga cikin halinta ta ce wallahi ranar girkinta sai ya ƙi kwana a ɗakinta amma wallahi sai ya dawo ɗakinta ya zo ya mata wanka ta wannan wulaƙancin ya isa Allah ya sauke Imam Shawkani yake cewa fawwada al-amra ila rasulillah ko fawwada al-amr ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko anna Allah ta'ala fawwada al-amra ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam kay yasna ma zawjatihi ma sha Allah ya fawwala al-amrin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata dangane da matansa abin da ya ga dama annabi ne aka bashi dama ko ya kwana a ɗakin matarsa ko kare kwana banda kai ba wani namiji da yake da wannan yancin akwai wanda kuma kullun idan zai tafiya to guda ɗaya yake ɗauka amarya duk ran da zai tafiya zai je wata ƙasa to amaryarsa yake ɗauka ya biya mata kudin jirgi a yi mata passport a yi mata visa a bata daloli na guziri su tafi ya gama yawace yawacensa na duniya yana tare da amaryarsa idan ya sake dawowa zai koma tafiyar bayan wata biyu uku kuma duk ita zai daɗa ɗauka tana alfahari kullum in za a yi tafiya a zuba mata kuɗi a jakarta ta je ta yi sayayya sauran matan kuma an basu suna ta tagumi billahi al-azim wannan zalunci ne duk namijin da yake wannan abun azzalimin namijin Allah bai baka dama ba ranka ya daɗe Allah bai baka dama ba alhaji Allah bai baka dama ba wannan rabin ka rinka zaɓan ɗaya a cikin matarka ƙwaya ɗaya saboda ita amarya ce ita ce mai ƙarancin shekaru ka rinka ɗaukanta kuna yawo a duniya kuna tafiye-tafiye wallahi zalunci cuta ce wannan kuma ke kiji tsoron Allah in har mijinki ya miki wannan to ya baki ticket ne na kuje ku ta tsiya ku mutu ku shiga wuta ba yanzu anan duniya kina ganin an zabe ki keke ce number 1 ba duk inda zai je yana daukar ki rabe rabe kina bin sa kamar akuya da yayanta kina ganin kuna morewa duniya to ranar tashin kiyama kya je ki jawabi an cuci yar uwarki kina goyen baya kamar yanzu misalin matar da mijinta haka kurum sai yake kwana a ɗakin kishiyarta sai rinka zuwa ɗakin ki yana kwanta miki sai ka ce doya kuma ki kyale shi kina murna ai ke an kusan ki ke ana zuwa a kwana a ɗakin ki kin zuba ido baki masa nasiha ba ke ma sai Allah ya kama ki wata ta yi fatawa kwanan nan ta ce gaskiya fa ita abin da mai gidanta yake mata kenan na ce kina shiga ɗakin ki garka mai kofar ki ta ce ai malam sai ya zo ya ta buga mun na ce ya ƙari shi bugawan da zai yi ya koma ɗakin wacce yake kwana zalunci ne miji yana ɗakin wacce ya zo ya lallaɓo da daddare ya dawo ɗakinki ta ce haka yake min malam wallahi ina kwance ni ba ranar girki na ba 12 ƙarfe 1 sai in ji mutumin yana ta kwankwasa mun kofa in duba an ga wane ne sai ya ce ni ne yaya aka yi buɗe mana to in akwai maye wannan shine maye cikakken mayen mata kenan ta ce wallahi haka zai zo kwana min a ɗaki kuma ɗakin girkin na wata ce na ce sakasakatar ki garka mai kofar ya zo ya ƙarishi bugunsa in ya zo fada gobe ki ce mai gida ka yi haƙuri wallahi ni gani ne Allah ya haramta a yi zalunci ni ba zan ji daɗi in kai min haka ba ranar girki na ka ɗauke kwana na ka kai wa wata ni ba zan iya haƙura ba kuma bai kamata na goye maka baya ba wajen yi wa kishiyata ko abokiyar zama ta wannan abu ya gama tafasar da zai tafasa ki ce Allah ba shi haƙuri daman maganin namiji duk zafin da zai yi yana gama ki ce Allah ba ka haƙuri ya yi ta tafasa ki ce Allah bai ba ka haƙuri Allah ko ci zuciyarka ka yi haƙuri ba za a sake ba ke ɗin ki sauka shi in ya yi sama ke ki sauka ta wannan matan kirki masu tarbiyya kenan ba wacce yana faɗa tana faɗa ba idan ya yi bala'i sai ki ce Allah ba ka haƙuri Allah ya kwantar maka da hankali Allah ya sauƙe min ba zan sake yin abin da zan tayar maka da hankali in ɓata maka rai ba a gidanka me ya yi zafi ni ko ni wace ce da zan ɓata maka rai ka yi haƙuri duk da cewa kina jin zafi a ranki duk da cewa kina jin ɓacin rai wataƙila ya miki faɗa ba akan hujja ba wataƙila bai fahimci abin ba ne ya rufa ki da faɗa to keke ce ta ƙasa ki haƙuri amma matuƙar zai faɗa ki faɗa to gaskiya wata rana za a samu tashin hankali kuma ki sani duk inda aka samu tashin hankali tsakanin miji da mata to mata ita take kwana ciki gabar magana ta biyu a yau shine kashe-kashen kishi malamai suka ce akwai ghairatul mahmuda akwai ghairatul mazmuma kishi wato wanda ake so wanda Allah yake so kuma na abin yabo ne kamar mutum ya rinka kishi alama harimillah yana kishi akan aikata abin da Allah ya haramta kamar al-ghairatu ala al-ahli mutum ya zama yana kishin iyalinsa baya so ya zama tarsa tana harka da maza ko tana sakin jiki da maza ko kuma ya ga ƴarsa ya mace tana karanta tana wasa mutum yaji yana da kishi ransa yana ɓaci idan ya ga iyalinsa suna aikata wannan abu ne na so yayin da ya ga iyalinsa suna keta alfarmar Allah suna kusantar sabon Allah sun tsallake doka da Allah ya shimfiɗa musu sai ya nuna kishinsa wannan su wannan kishi. Shi sa Ibn Taymiya Allah ya masa rahama yake cewa fal ghayratul mahbuba hiya ma wafaqat ghayratullahi wa hadhihi alghayra hiya an tuntahaka maharimullah wa hiya an tu'ta alfawahish albatinata wadh-dhahira. Haka Ibn Taymiya ya faɗa a cikin littafin al-Istiqama, kishin da ake so shine kishin da ya dace da kishin da Allah yake yi, mana Allah baya so a saba masa. Kai ma ko ke ma sai kika waye gari ba kya son wani ke saba Allah, kamar yanzu kin ga mai gidanki yana neman mata, sai kishi ya dauke ki kika ce ba daidai bane wannan, wannan kishin abun so ne. Kin ga mai gidanki kullun zuwa yake yana chatting da matan mutane, musibar da ake kenan yau chatting ita danna danyen waya yana hira da matan mutane ko da ƴaƴan mutane, sai kishi ya kama ki kaji ba dadi. Wannan shi ma ghayratun ne mahmuda, kishi ne da ake so ba a yi laifi ba. Duk inda za a keta alfarmar mace sai mace ta yi kishi akan wannan kishin nata abin so ne, ba abin ki ba ne. So muna muku addu'a Allah ƙara muku irin wannan kishi. Wata mata wai mai gidanta zai fita unguwa, ya tsaya a jikin madubi yana ta gyara jiki yana ta, kuma ita kaɗai ce, sai ta ce wai mai wannan gyare-gyare da kake ta yi da gyara hula da duba madubi, sai ka ce mace. Ya ce to ba zan yi kwalliya ba, ba zan yi wanka ba. Ta ce za ka yi, amma dai ya kamata ai ka san matsayinka, ai kai yanzu ba yaro ba ne. In san mace in tana so ta kassara miji, sai ta ce ai kai kan ka tsufa yanzu ba. Da kanta ta ce malam sai in nemi kayan da ba su da kyau, sai in bashi ya sa in zuga kayan, ba su da kyau fa kayan. Sai ce ta ai wannan kayan suna maka kyau ai. In samu wata mokaɗaɗɗiyar hula in ce ai ni babu wata hular da naga take burge ni irin wannan. Ta ce so nake yi ya sa in ya fita kar ma wata ta gan shi ta ce ba dama ne shi. Wannan matar mai wayo ce. To ba cewa ne ki je ki yi wa mijinki haka ba. Wataƙila ta ga mijin mai leƙe-leƙe ne. Kishi na biyu shine ghayratun mazmuma. Ghayratun mazmuma, kishin da ake ba a so abin zargi. Shine kishin da ya haifu ta dalilin rigengeniya wajen hasada da kuma baƙin cikin kada ƴar uwarki ta samu wata ni'ima da kike samu. Umurun ne duniyawiyya, al'amura ne na duniya. At-tanafusu fi ni'ami, a yi ta tanafus, ana ba ni sunan shi, ana rigengeniya da tsere-tsere don a samu wata ni'ima. Yanzu misali ke maiwar Allah da ke ta kishi da kishiyarki, galiban aikuna yin kishin nan ne saboda abin duniya. Da ni kadai zai siyo min kaza in zauna in cinye a ɗakina daga nishe yayana, yanzu ya je ya ƙaro min kishiya, kazan nan in an zo sai asara ta gida biyu, a bani rabi a bawa kishiya ta rabi. Wannan baƙin cikin kike yi shi yasa ba kya so ya ƙara aure. Da in ya zo zai min kayan sallah sai ya min atamfa kala biyar, kala shida, kala bakwai, yanzu ko ya ƙara aure ya tsaya a kala biyu, kala uku, baƙin ciki kike yi, me yasa wata ta zo ita ma ta ci arziki a gidanki? Da in za ki je gidan biki yana ba ki gudunmowa 10,000, 5,000, yanzu ko tunda kun yi yawa a gida da ƙyar za ki tsira da 1,500, kishi ya kama ki kina baƙin ciki, me yasa mai gidanki yake raba muku wannan arziki ke da wata? Da a gidanki ke kadai kike yawo ki sakata ki wala, suna ta bada umarni wa ƴan aiki, a yi kaza a bar kaza, ke kadai ki saka fikiwala. Sai aka je aka gyara wani bangare can, aka kera wasu dakuna masu kyau, sai aka zo aka kawo wata aka ce ita ma ƴar gidan ce. Sai fitowa tsakar gida ki kafa doka da mulki ya gagare ki, dan ba ke kadai bane kike mallakar gidan. In kin kira ƴar aiki ita ma ta kira ƴar aiki, kin bada doka ita ma ta bada doka. Direban ku da ke kadai kike bashi doka, aje ayi kaza ayi kaza, yanzu ku kubi ne. Wannan duk bakin cikin ya dame ki, me yasa wata zaki tarayya dake akan wannan? Damijin ki kullun a dakin ki yake kwana shi kadai. Amma yanzu ko wataƙila sai ya share kwana hudu ma bai dawo ba, baƙin ciki kishi ya kama ki, kina ta faɗa da abokiyar zamanki, kina faɗa da mai gidanki, ghairatun mazmuma, kishi ne wannan wanda ba a son sa. Dan ko kuna nema ku haramta abinda Allah ne ya halatta, ba yanda zaki. Ke ma a gidan ku wataƙila ba banki matansa kaza ne, yanzu akwai matan da zaki ga kiga mace mai shegen kishi da yaji da citta, tana ta faɗa da kishiyarta kullum, ita ba ta son a mata kishiya. Amma kuma ubanta matansa hudu, mahaifiyarta ma da kishiyoyi take rayuwa. Amma abin mamaki, wannan mahaifiyar in ba sa'a aka yi ba, ita za ta rinka munafurci tana zuga ƴarta tana yin kishi, wai za ta koya wa ƴarta kishi. Duniya al'amura inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, abubuwa sun lalace, yau iyaye mata su suke koya wa ƴaƴansu kishi. Ko ba haka bane? Naji kun yi shiru, ba a yi ne? Yanzu da maza aka faɗa, ai kwaye kabbara. Uwa mace ita take zuwa take koya wa ƴarta budurwa kishi, ko ƴarta da take aure, kuma alhali ita fa tana na nake da kishiyoyin, wataƙila ta ta kishiyar ma ta hana ta sakat. Amma bari ta zuga ƴar, ta zuga ƴarta, ta je ta yanka rashin mutunci a gidan mijinta. Shi ne ai wata ta yanka tsiya wa mijinta, ta tada hankali a gidan saboda harkar kishiya. Kuma uban ya san cewa, a shi mijin ya san cewa ubanta yana da mata, ya zo ya rutsa ta, ya ce ni za ki yi wa rashin hankali? Ni za ki zo ki yi kaza, babanki matan shi nawa? Me yasa mahaifiyarki ba ta je suka yi doke-doke da kishiyarta ba, sai a gidana za ki zo ki nuna mun rashin hankali? To wallahi sai in sallame ki. Ki da'a, ki zauna lafiya da abokan zamanki. Mata mantawa suke yi, kuma galiban in kin ga ana faɗa da kishiya, fitina ce kur, ko dai son zuciya, ko jahilci, ko kuma rashin adalcin shi mijin. Mijin ne an ga ya karkata wajen wance, don haka sai a rinka gaba da wance ana fada da ita. Ina muku nasiha, ku ji tsoron Allah. Zazzafan kishin nan da malamai suke fada, al-ghairatul mazmuma, shi kuke yi. Yanzu kin gana na Aisha, ai ta ce tana da kishi, amma kin taɓa jin ta yi zage-zage ko doke-doke da su Hafsa, ko da su Zainab? Na yadda na Aisha tana da kishi, amma tsakani da Allah, an taɓa gaya miki an raba su faɗa da wata kishiyarta a gidan Annabi? To ke me yasa kullum sai an raba ku faɗa? Wai har gaba kuke, wai ba ku a magana, wai mai gida ya zo ya ɗauke su fa tare, suna tare fa, ya sa su a mota, wannan ta zauna, wannan ta zauna, wallahi ba wacce za ta buɗe wa 'yar uwarta baki ta ce assalamu alaikum. Da idona na gani, wani bawan Allah amini na ne, na kai mai ziyara gidansa, ya ce malam bari in kira iyali na ku gaisa. A idona kuma kowace wurinta daban, daman ya ce suna da matsala, ba sa son magana da junansu, suna zaune. Na ga ikon Allah, saɗaf-saɗaf-saɗaf, uwar gida ta zo su zauna, malam na gajiya, ya gida ya tana ganin amaryar ta zo, wallahi sai ta turɓune fuskarta, ta ɓata rai, sai ka ce a kanta za ta zauna ita kuma da ta zo duk ta gaishe mu amma ba ta gaida abokiyar zaman ba ta ikulata kowa ta turbine shi mai gidan yana murna malam ya zo kaza 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 da sauransu su dan fadi yan matsalolinsu a tattauna kowa ta bata rai a cikin su yace malam ga gida ga abinci ga motar hawa ga yan aiki kowa wurin ta daban kitchen din ta daban dakin kwanciyar ta daban bangaren ta daban yan aikin ta daban ga abun hawa suna da shi amma malam ba sa ga mace ga sunan malam kai musu wa nace wallahi wuri kuka samu kun samu wuri ne kuke yi yanzu akwai kishiyoyin da wasu a gidan kara suke zaune wallahi kishiyoyi ne a gidan kara ke kuke kadai yanzu gidanki ke kadai za a iya hudu ke kadai ga falo a can ga falanki ga na baki ga na tsohuwarki in ta zo gaishe ki ga na danginki gida guda an ware miki ga dukiya ga arziki ga abinci ga kayan morewa rayuwa wai wai kina wai fada da kishiya kishiyar da ba abin da yake hada ki da ita kishin baya hada ku da ita abinci baya hada ku da ita me na fada abar shegen san duniya ne tana bakin cikin wannan ni'imar da take samu a gayyato wata mata ita ma ta samu in umara za a tafi sai dai a tafi daga ita sai mijin kar a biya wa ɗayar in aikin hajji za a je yawancin ku kwaɗayin duniya da tsabar san duniya ya sa ki kuke wannan zazzafin kishin mara amfani kuma duk mace mai shegen kishi haka za ta zauna a gidanta ta yi ta ɗarewa tana wahala kin daina jin daɗin rayuwar duniya wallahi saboda kina faɗa da abin da Allah ya halatta malamai sun ce wannan kishin ba a san sa wannan ghaira mazmuma kenan gabar magana ta uku kishi a wajen ɗan adam in general yaya mutane suka fahimci kishi yaya suke yin kishinsu akwai waɗanda kwata-kwata ba su san yin kishi akan abin da Allah ya haramta ba yanzu akwai mazajen da dayusai ne in an ce a dayus mijin da ba shi da kishi kwata-kwata akan matarsa yana ganin matarsa tana alaka da maza yana ganin matarsa tana fita ba hijabi ba rufe jiki za ta je asibiti ta caba kwalliya ta zabga turare za ta je unguwa za ta je gidan biki ta jefar da hijabin ta watsa gyale wallahi baya iya magana ko damuwa ma bai yi ba wannan shi sunansa dayus ana saba wa Allah amma wallahi baya iya magana ba wai dan tsoro ba a kuta-kuta ma shi abin bai dame shi ba zai iya ganin matarsa ma tana alaka da wani ma suna hira suna wasa da dariya ma duk bai dame shi ba shine irin mutanen da suke sakewa matansu suna shigo da mazaje gidajensu na gaira babu dalili wannan ya zama sabilinsa ya zama sulukinsa hanyarsa kuma abin da yake rayuwa kenan a kai daidai yake da waɗannan kafirai da Allah yake faɗa wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha akwai waɗanda idan aikata alfasha an aikata saban Allah kenan saboda tsabar rashin kishi sai ce ai ba komai da mu iyayenmu ma haka suke yi ba komai iyayenmu ma haka suke yi kuma Allah ne ma ya yi umarni mu yi a'udhu billah Allah ne ya umarni a aikata laifi da alfasha sai Allah ya ce wa manzon Allah ka gaya musu qul inna allaha la ya'muru bil fahsha gaya musu Allah baya umarni da alfasha mutane na biyu zaka akwai mutane da suna yin kishi akan abin da Allah ya haramta da abin da Allah ya yi umarni duka suna yi sun mai da wannan abin din ya zama kishi to amma suna da bakin ciki a ransu in sun ga dan uwansu ya samu alheri, sai su ji damuwa, sai su yi kishin me yasa wance ta canja atamfa, me yasa wance ta samu miji mai ni'ima. Yau har sihiri ake yi a raba mace da mijinta saboda an ga tana gidan maiƙo. Allah ya ba ta wani saurayi mai dan dama-dama, an ga yana zuwa, wallahi sai a je gidan boka a kashe kuɗi don a lalata wannan soyayya tsakanin wance da wani. Amma a karan kansu, idan kun duba, wata ƙila suna kiyaye abinda Allah ya haramta da abinda Allah ya halatta, amma kuma a wannan ɓangaren na kishi ba a taɓa su. Ba ma wai fa ma wai matar da suke gida ɗaya ba fa, har mace ba ta yi aure ba ma ana mata kishi, a haramta mata, a sa mata ƙiyayya ta ƙi mijin da za ta aura, ko kuma ta aure shi, wallahi su kasa samun zaman lafiya. Hassada wasaddu an sabilillah wa bughdu ma ahabbahu Allah, hassada da toshe hanyar Allah da ƙin abin da Allah yake so da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so, su ma wannan suna kan abin da yake. Akwai masu yin kishi akan abin da Allah ya umarni, amma abin da Allah ya hana ba su yi, kagan suna aikata alfasha, ba su da kishin aikata alfasha ko sabo, ba sa fushi, ba sa kyamar haka. Amma abin da ibada la ga sakaci da sallah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Wannan nau'i na mutane kenan da suke aikata wasu abubuwa na kishi, kashi-kashi ne da yawa, ba za mu iya ambatan su ba. Wasu ke ga sun kula da ɓangaren can, wancan ɓangaren sun tozartar da shi. Don haka addinin musulunci ya yi umarni da wasu al'amura ya yi hani a kan wasu abubuwa, wanda da su zan rufe zancina a kan kishi. Allah maɗaukin sarki ya farlantawa mata su rufe jikinsu, su tsaftace jikinsu, kada su rinƙa bayyana kwalliyarsu saboda kishi da yake musu. Mace ki zama mai kishin kanki, ki daina bayyana kwalliya da ado kina nuna wa maza. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, ku lullube jikinku, ku sa hijabi, ku rufe jikinku. Allah yana kishinku, iyayenku ma ya kamata su yi kishinku. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula, ku zauna a gidajenku, ya ku iyaye mata, ku daina fita-fitan irin ƴan jahiliyan farko. Musulunci ya haramta shiga kan mata, kawai namiji ya rinka afkawa gidan mata, haramun ne, don a kare muku mutuncinku. Ku zama masu kishin kanku, ki daina bari namiji yana haurawa kanki, ƙanin mijinki ne, yayan mijinki ne, ɗan uwan mijinki, a'a, danginki ne, namiji balagagge. Ba ki sa hijabi, ba ki lullube jikinki, ba kina alaka da maza a gida, haramun ne. Don me? Don ki zama mai kishin kanki, kuma shari'ar Allah tana kishinki. Shi yasa manzon Allah ce, iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa, ya ku maza ku ji tsoron Allah, ku daina shiga kan mata. Ba a shiga gidan mata ba sallama, ba neman izini. Kada ki bari wani yaro mai miki aiki ko almajirinki ya zo yana afka miki falanki, haka kawai ki ga ƙato zogi a gabanki, wallahi zai miki illa. Wata ran ya zo ya tarar da ke kina cikin wani yanayin da bai kamata wani ya ganki ba. Yaya mace za ta zauna a gidanta a cikin takura, kullum kina zugawa da gudu in an shigo miki gida? Ki kafa ka'ida, kar a zo kanki sai an miki sallama, sai kin kimtsa, kin rufe jikinki. Haka ake yi. Amma akwai matan da za a zo a zauna a tsakar gida, ana hira, ana bayyana jiki, ana shedanci, ana rashin kirki, makota sun zo ɗiban ruwa, ana hira da su, ba ta lullube jikinta ba, suna ganawa da maza babu hijabi, haramun alaikunna wallahi. haramun ne. Da masu keɓancewa da direba, tana shiga sai ta cire hijabinta, ɗan gyalen da ta yafa sai ta zubar da shi, ta ɗauki direba a yi ta hira. Shi kuma yana shiga yana gyara miran mota, yana hango ta, hajiya ya al'amura a kuna nan ƙalautoya, a yi al'amarin kaza, hira. Daga ya ɗauke ki zai kai ki asibiti, kuna hira har kun ɓata hanya ma. Za Allah ce wani daga cikin mutanen Madina sai yake cewa ya Rasulullahi afara'aytal hamwa, me za ka ce a kan ƙanin miji ko kuma ɗan gidan babba shi ne alhamu ya rinƙa shiga kan mace? Manzo Allah ya ce alhamu almaut, ƙanin miji ko ɗan gidan babba mutuwa kenan. Ai in dai za a bashi yana shiga kan mata ba hijabi, to ɓarnar da zai yi kamar yadda mutuwa za ta yi ɓarna kenan. Ya zubillah. Manzo Allah ya hana la yakhluwanna rajulun bimra'a illa ma'aha zi mahram, kada wani ya rinka keɓanta da wata mace sai da muharraminta. Close door meeting, a haɗu a shiga a yi shiru a maƙale, a shiga ɗaki a sake labule a zauna ana hira da wani namiji, ba muharrami ba, haramun ne. Wani mutum ya zo gurin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Rasulullahi, matata ta fita aikin hajji, ni kuma zan tafi jihadi. Sai Annabi ya ce, ka haƙura da zuwa jihadin, ka je ka bi ta, ku je ku yi aikin hajjin tare. Ki duba, an hana shi ya je jihadi don ya raka matarsa, saboda Annabi baya son mace ta kasance ita kaɗai ba namiji a tattare da ita mijinta. Annabi ya yi wasiya da jin kunya, ya kuma ta ku zama masu kunya. Alhaya'u min al-iman wal-imanu fil janna, haka Annabi ya ce. Alhaya'u kulluhu khair, kunya daga imani ne, imani yana aljanna, kunya gaba ɗayanta alheri ne. Qur'ani ya ce, faja'at ihdahuma tamshi ala as-sihya, as-sihya ala as-sihya, kunya, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Qur'ani ya ce a kiyaye gani saboda a kare mutunci da kishi. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, haka wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna, a gaya wa maza su kiyaye ganin su, a gaya wa mata ma su kiyaye ganin su. Qur'ani yayi umarni da mace ta sauke sautinta, a daina gwalangwasan zance. An zo ana sallama, mai gidan kenan baya nan, kina wani karya murya na munafurci, ashe tsiya ta sa kike faɗa? In an ce yana nan, ki ce baya nan, da kakkausan murya, kar ma wani ya ji murya ke ji daɗi. Idan mace tana so ta yi munafurci, ta yi tsiya da muryarta, ta san yadda za ta karya muryarta, karyawa ta sha'awa haramun ne. Shi yasa Allah ya ce wa karna, yake cewa wa kulna qawlan ma'rufa wa la taqda'na bil qawl, ku daina gwalangwaso da zance. Mace tana hira da namiji a waya, tana wani kada kai, tana wani motsa baki mara kirki, kina abin rashin kirki, kuma tsiya ce ta sa kike yi la Allah, wanda bata sani ba, ai mata uzuri. Allah ya ce a daina gwalangwaso zance da masu yawan ɗaukan wayan mijinsu. Bini-bini, an kira mijinki a waya, kin je kin ɗauka, wa ya sa ki kina ta hira da maza? Allah ce ku daina karye zance. Fa yatma'u allazi fi qalbihi marad, wanda a zuciyarsa akwai ciwo na rashin lafiya na sha'awa, sai ya ji daɗi in kun karya masa zance, ku daina yi. Shi yasa shari'a ta ce ashabu shahawati a kiyaye su, masu sha'awa a tsare su, a daina barin suna faɗawa cikin abin da zai tayar da sha'awarsu. Shi yasa aka ce ku rinƙa rufe jikinku, ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. سسا حجابي في قصة قصة بشي سللبي أكي آي دوكو كين الله أكي آي متنشن كي مسلنشي ينا بكاتر أسامو الأمة مي أركي مي متنشي مي كيما ba wacce take aikata rashin mutunci da rashin sani ya kamata ba. Akwai waɗanda ba su da kishi, mutum yana ganin barna a gidansa ba zai iya magana ba, ba zai gyara ba. Akwai wanda suke ɗiban matansu su tafi da su ƙasashen waje su shantake su yi ta abubuwa na barna. Ki gan shi a Turai da shi da matarsa, ita ma ta zama baturiya, ta saka siket, ta saka matsattsiyar riga, shi ma ya saka kwat, ya saka matsattsiyar riga, suna shantakewa. Wannan rashin kishi ne. Da waɗanda suke shigar da kayayyakin kallo a gidajensu na fitina, mutum da kuɗinsa ya je ya siya ya kai wa matansa suna kallace-kallace, haramun ne. Mata su rinƙa fita kasuwa safirat muta'affirat, ba hijabi ga fesa turare, ki zo ki gitta da mace ki ji tana ƙanshi, wata yanzu tana zama a wurin nan duk za mu ji gurin ya buɗe da ƙanshi, haramun ne. Manzo Allah ya ce mace ta sa turare ta fita ana jin ƙanshinta, mazinaciya ce. Ki saka turaren maza kurin, a ki sa turaren mata kurin ba turaren maza ba. Keɓancewa da direbobi a cikin mota, da matan da suka iya mota su rinka yawo a gari da motoci, galiban yanzu a ƙasar nan idan mace tana tuka mota sai gama ba ta sa hijabi. In dai za ta fita wallahi ba za ta sa hijabi ba, gyale za ta sa. In ta sa gyalen tana hawa motar sai ta shirya gyalen, saboda ita tana da mota, motar ta kai ki wuta in ba ki a hankali ba. Ki sa hijabi, ki sa niqabi, ki tuka motar ki. Keɓancewa da yara masu aiki a gida, kuna da yaro almajiri a gida da yake muku aiki, kuna da yara 'yan mata, sai ki ga yaron yana wasa da 'yan matan gidan, ba haka ba ne? A gidanku akwai yara 'yan mata, kuma akwai maza masu shigowa gidanku, ko yaron mai gidanki ne a kasuwa ko kuma yaronku ne mai muku aikace-aikace, sai ku ga suna hira, har ma ku tafi unguwa ku bar namiji balagagge mai muku aiki ko yaron mai gidanku ya keɓance da 'yarku, haramun, haram, haram. In ba haka ba taron wallahi wani zai muku illar da wallahi tallahi hawaye ma ba zai ɗigo muku a ido ba, baƙin ciki zai ta ƙullar ku. Kuma mace rauni ne da ita, a yadda da rauninta, kar a buɗe mata ƙofa da za ta samu damar da za ta yi ta'adi ko wani ya mata ta'adi. Akwai waɗanda suke mai da ƙanin miji kamar mijinsu, yayan miji kamar miji. Wannan fa ƙanin mijinki ne, uwa ɗaya uba ɗaya, sai da ta tana hira tana wasa da shi, ko hijabi ma ba ta sa masa. Ƙanin mijinki ai aure ki zai tas, yayan mijinki aure ki zai. In mijinki ya sake ki ko idan mijinki ya mutu, sau nawa miji zai mutu ƙani ya aure matan? To shi ma Allah bai halatta muku ba. Waɗannan su ne abubuwa kaɗan da nake so in isan muku da shi, wanda mata suke aikatawa ko da maza suke aikatawa da yake ba daidai ba, da yake nuna rashin kishi. A nan zan dakata akan magana dangane da kishi, gobe kuma za mu shiga sabon darasi insha Allah na musamman. Abinda na faɗa ne dai Allah shi ba mu dada, wanda ne na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.